shine yace wa'lam anna khayral qulubi aw'aha lil khairi, yace ka sani yace mafificin zukata, mafificin zukata aw'aha lil khairi sune zukatan da suka fi haddace alkhairi, suka fi kiyaye alkhairi. Wa arjal qulubi lil khairi, mafi fatan zukata zuwa ga alkhairi, ma'ana zukatan da aka fi musu fata za su isa gun alkhairi, shine ma lam yasbiqi sharru ilayhi, shine zukatan da sharri ko abinda abinda sharri bai rigaya ya isa gun sa ba. Abinda yake nufi zukata wadanda ake musu fata ko ake kyautata zaton cewa alkhairi zai isa, to shine zukatan da sharri bai rigaya ya shige ciki ba. Zukata empty wanda ba tarbiyantar da su daga aikin alkhairi ba, su ne ake kyautata su tun ake fatan in aka tura alkhairin zai je ya zauna. Amma zukatan da an rigaya an tura wata tarbiya a sha mummuna ya riga ya zauna a wannan zuciyar, ba a kyautata zaton wannan zuciya din, za a sa alkhairi zuciyar ta karbi wannan alkhairi. Shine anan wa arjal qulubi lil khairi din, anan arja din mubtada ne, arja din mubtada ne, khabarin sa shine ma lam yasbiqi sharru ilayhi, abinda yasa ya kawo ma din saboda arja din mufradi ne, ismu tafdili ne, yayi idafa zuwa ga jami, to ismu tafdili yayi idafa zuwa ga ma'arifa, kana da wajihi guda biyu, kana da wajihi guda biyu, ka kawo shi a ifradi ka kawo shi da jami, saboda haka anan ya kawo shi da ifradi yace wa arjal qulubi, sai yace ma lam yasbiqi sharru ilayhi, mafi fatan zukata, a zukata wanda zuciyar da aka fi wa fata lil khairi na isa ko na samu alkhairi, lamun din na ta'diya ne, na samun alkhairi ma shine zuciyar da lam yasbiqu sharru ilayhi, sharri bai rigaya ya isa ciki ba, ya zama arjadin mubtada ma din da silar sa kuma khabarul mubtada, kamar yadda anna khairal qulubi din khairadin isim din anna aw ahalil khairi shi kuma khabar din anna din, kamar wannan ne. Wa aula ma uniya bihi nasihuna wa ragiba fi ajrihi ar-ragibuna isalul khairi ila qulubi auladil mu'minin, wa aula mafi cancantan ma uniya bihi nasihun, abinda masu nasiha suka fi mayar da hankali akai, ana cewa uniya mabniyun lil majhul, amma ismin da ka kawo a bayan sa fa'il ne ba na'ibul fa'il bane, kaman buhita ne, fa buhita alladhi kafar, aka ce buhita zaidun, zaidun din anan fa'il ne ba na'ibul fa'il bane, fi'ilin ne a tabi'arsa ko yaushe yake zuwa mabniyun lil majhul, irin wannan akwai wanda lazimi ne ko yaushe su suna zuwa a sura ta fi'ili mabniyun lil majhul ne, ko yaushe ismin da yazo a bayan su fa'il ne ba na'ibul fa'il bane. Akwai wanda suke da fuska biyu, sun fi zuwa mabniyun lil majhul, amma wani lokaci suna zuwa mabniyun lil ma'lumi, to uniya din yana daya daga ciki, zaka iya cewa uniya, zaka iya cewa aniya, aka ce aniya shine mutun ne abu yafi mayar da hankali akan abu, shine aji itina'i ana aka dauko mayar da hankali akan abu, shine ce wa aula ma uniya bi nasihuna, mafificin abinda masu nasiha masu son gyara bayin Allah, mafificin abinda abinda suka fi mayar da hankali ko suka fi kula da shi, وَرَغِبَ فِي أَجْرِهِ الرَّاغِبُونَ مَفِيفِيْتِنْ أَبِنْدَ مَا سُوْكَدَيْنْ سُكِي فَاتَنْ سَامُ لَادَنْسَ شِينِ إِيْسَالُ الْخَيْرِ إِسَرْدَ الْخَيْرِ إِلَى قُلُوبِ أَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ زُوَى زُكَاتَنْ يَا رَمُّ مُنَيْ لِيَرْسَخَ فِيهَا سَبُدَ الْخَيْرِ ya samu gurbin zama ya samu jinjin zama a cikin zukatan su din wa tanbihuhum hakanan mafi cancantan abinda masu nasiha ya kamata su fi mai da hankali akai to shine tanbihuhum ala ma'alimi tiyanati fadakar da su abubuwa da suke nuna addini aka ce ma'alim to ana nufin kaman tutoci kaman a'ala kaman kace sha'air abubuwa sha'air abubuwan da suke nuna addini zai yi anan kamar yadda shi masdar ne mimi na ilim a ce ala ilmi diyana ma'alim din ko kace ala ulumi diyana ma'alim din ya zamanto masdar ne mimi kace ma'alam jami'in sa ma'alim in kace ma'alam kaman kace ilm ne in kace ma'alim kaman kace ulum ne zaka ya fassara shi a haka amma asalin sun ce ma'alim abubuwa da zaka hango su a nesa kaman tuta to idan aka ce ma'alim ana nufin sha'air abubuwa da addini ne ake samu su abubuwan da addini yake nuna su kaman misali zalika umman yu'allim sha'air Allah ko inna safa wal marwa ta min sha'airillahi to ai yana zuwa da wannan ma'ana zaka ya bada abubuwan nan guda biyu abu na farko yana nuna ma masdar ne mimi masdar mimi na alima ya alamu ma'alaman to a wannan zaka fassara fadakar da su akan ilmummukan addini ilmummukan addini ko kuma ma'alam din yana bada ma'anan tuta ma'ana fadakar da su sanin abubuwan da suke nuna addini abubuwan da suke nuna addini mama yaran mu ne su dinga mutunta darajantar da abubuwan da in ka gansu to abubuwan suna nuna addini ko ma menene ne kaman masallaci misali din inda kaga masallaci addini yake nunawa kaman makaranta din inda kaga makaranta addini yake nunawa kaman sharbi a ce mutun yana dauke da shi addini yake nunawa haka litafi ko na hadisi ko na fiqh yana nuna addini haka uwa uba qur'ani to yara a fatakan da su san darajojin wayannan abubuwa su dinga mutunta wayannan abubuwa to shine a ma'ana na biyu ma'anan da ka bayar na sha'air kenan wa hududi shari'ati haka nan fadakar da su haddodi iyakokin shari'a anan hudud zai yi ya kasance yana nufin haddi din in mutum yayi kaza za ka kashe shi yayi kaza za mu sabu yana nufi zai yi ya dauki wannan zai yi ya kasance kawai dukkan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya iyakance na farallai da kuma wajibai yana daukan wannan su ne hududish shari'a dokoki na shari'a na musulunci kenan wannan wajibi ne dole a aikata wannan haramun ne dole a bari to fadakar da su akan wannan li yuradu alaiha saboda su goge akai su zamanto gogaggu akai daga rada yarudu rada yarudu riyadatan haka ce rada yarudu wato riyada wato ana nufin ka goge ka dinga yin abu tun kana karami saboda in ka girma ka kasance ka goge akai kaga idan yara aka sanar da su ilmummukan addini idan kuma yara aka nuna musu abubuwa masu mutunci na mutu abubuwan da suke nuna addini suka san su da daraja suka tayi tun suna kanana akan wannan to za su goge akai in sun girma wato ba za su sha wahalan amfani da su ba daga nan ne aka dauko riyada na tasawuf riyada ka horar da kanka abinda ba za ka iya ba mai zaman to za ka iya yi karkashin riyada ne ma kamar yadda mun yi bayani karatunmu na riyadus salihin aka kawo wisal si asiyam azumi na wisal da muke magana akai bangaren riyada ne saboda haka ya din riyada din asalin tawau ne asalin riwa riwada ne riwada saboda wau idan kasara ta gabace ta za yi kalbinta zuwa ya wannan kaida ce mun karanta alfiya ta kaman wannan ne shine liuradu alaiha dan su goge akan wayannan abubuwa din misalin wannan da zai yaro yana ta wasan sa ba ruwanka da shi ba ka ce yazo yayi alwada ba ba ka ce yazo yayi sallah ba ba za ka gwada yayi azumi ba yana ta wasan sa har ya girma sannan bayan ya girma ka zo ka ce za ka yi rigima da shi cewa baya sallah baya dole ne suna kanana za ka karantar da su wannan abu za horar da su za yi musu training in sun girma ba kai ma magana ba ma yana jin kiran sallah zai da bute ya lola ya je masallaci sai da bute ya lola ya sallah saboda haka misali azumi yaro cikin ramadan to in an ga zai iya yin azumi misali zai iya sashi ya dinga yin azumi falfashi ko in yayi yau bayan kwana biyu yayi daya an ga ba zai iya yi ba ma a tashe shi yayi sahur in aka tashi yayi sahur lokacin da ya saba yana breakfast kaman karfe 8 sai aki bashi breakfast din ya kai kaman karfe 10 ko 11 sai ya fara damuwa sai a dauka bashi kaga yayi azumi musu awoyi ai to gobe kuma sai a kara time din ba za a bashi kaman 11 ko 10 ba sai a bashi kaman karfe 12 in an ga yana damuwa a dau gare ko taya wani abu na wasa da zai shagaltar da yaran a bashi yana ta wasan sa yana ta wasan sa can wa ya ratsa shi kaman 12 kaman karfe 1 kaga yayi rabin azumi to a haka zakai training din yaro to la Allah kafin ramadan ya wuce wataran zai kawo lahasar ma kai wani yaro wataran ma zai kawo sa azumi ma to a hakan ne idan ya girma to kace yayi azumi ya bar ci da sha zai bari zai iya yi amma yaro yana ta sintirin sa ya je can gida abin da kauyawa suke yaro gaton yaro ya je gona ya je kiwo eh ba a ba su training sai lokacin da ya girma ce ya kwana 30 zai yi baci ba sha taya zai yi haka alwalan mafratically zaka ce ka zo kai alwala kana nuna masa ya bata ya gyara tun yana garami shekara 7 shekara tun kafin shekara 7 ma na dinga training din su zuwa shekara 7 ya kai haddi na tamyizi yadda ma abubuwa su alwala su sallah zai iya yi da kansa to wannan shine ma'ana liuradu alaiha min ar-riyadati wama alaihim an ta'taqidahu min ad-dini haka nan yace a fadakar da su har yanzu ma din atafi ne zuwa ga watan bihuhum fadaka watan bihuhum ala ma'alimi diyanati وتنبيههم على حدود الشريعه ليرادوا عليها وتنبيههم على ما عليهم ان تعتقده من الدين هكذا فدكر da su abinda ya zama wajibi akan su na itiqadi na aqidu aqidun addini ma'ana tun suna kananan za a fadakar da su akan abinda ya kamata ya zamanto musu itikadi ya ta mai zamanto musu akida ma'ana zaka bar yara ba su san darajar sahabbai ba ba su san darajar matan manzon Allah ba ba tarihin manzon Allah ba karanta yabon manzon Allah soyayyar manzon Allah ba ka training su a nan ba saboda haka idan suka girma ba wannan horarwa to kowace irin akida za iya zagin sahabi ma a gaban su ba marun su za iya zagin manzo Allah ma aibanta shi ba ruwan su saboda ba ai training din su abinda ya kamata ya zamanto akida su ba to shi yasa yace wa ma alaihim an ta'taqidahu min ad-dini qulubuhum abinda wajibi ne zukatansu su yi kudirin su na akidu wannan ma tun suna kanana za a fadakar da su akai wata amalu bihi jawarihum haka nan tun suna kanana za a na fadakar da su akan abinda suka tun akan abinda gabobin su za su zo su aikata wayancin abubuwan ne da ya fada to su ne ya kawo su anan fa innahu yace saboda yazo ruya an rawaitu anna ta'lima sighari likitabillahi yazo a riwaya a sanar da karantar da yara kanana littafin Allah yutfi'u ghadaballahi yana kashe fushin Allah wa anna ta'lima shay'i fi sighari yazo a riwaya a karantar da abu a yarunta kan naqshi fil hajari kaman zane ne a jikin dutse idan an yi zane a jikin dutse baya gokuwa to haka nan idan aka karantar da yaro a yarunta abinda ya haddace ya sani a yarunta din san ba zai taba zubewa ba ya tashi da abin kenan gaba daya wannan ruya din da ya kawo asira ta tamridi amma hadisi na farko da yayi isharar zuwa gare shi karantar da yara kanana yana kashe fushin Allah wannan hadisi yana da shawahidi wanda yake suke sahihai sannan kuma wa anna ta'lima shay'i fi sighari kan naqsh fil hajar wannan hikima ce ba hadisi bane kusan akwai hikimomi maganganu masu ma'ana al-amsal masu ma'ana wanda a kadan kadan aka mayar da su hadisi to saboda haka anan ya kawo riwayoyi guda biyu amma duk ya kawo su bi sirati tamridi ruya malama hadisi sun ce ruya to suna ishara zuwa ga raunin hadisi saboda sun rawaito asiga ta tamridi fa'innahu ruya anna ta'lima sighari haka nan wa anna ta'lima shay'in yana komawa zuwa ga ruya din ne ai kamar ya ce wa anna ruya anna ta'lima shay'i fi sighari kan naqshi fil hajarini na farkon didda ya kawo asiga na tamridi yana da asali na biyun kuma yana nan a babin sa ruya din cewa ya fadi haka ne saboda wannan ma'ana din bai tabbata hadisi marfu'i ingantacce ba wa kad masaltu laka min zalika ma yantafi'una insha Allah bi hifzihi yace na suranta maka wannan mana na kawo maka abun dalla dalla boro boro daga wayannan abubuwan da na fada din ma yantafi'una insha Allah bi hifzi abinda da haddace shi in Allah ya so za su amfana da shi ويشرفون بعلمه نا سورنتا مكا نا كاو مكا دلا دلا نوين أبوبوا أبندا زاسو درجة دسننسا دقا شروفا يشرف زاسو زمن ثم سو درجة سبب سنن ونن أبو ويسعدون باعتقاده والعمل به أبندا زاسو زمن za su zamo masu arziki masu jin dadi da kudurta shi mayar da abin ya zamo akida su wal amali bihi da kuma aiki da abin ma'ana sa'ada shine ka zamanto kana cikin jin dadi duniya da lahira shine sa'ada fa minhum shaqiyun wa sa'id fa amma alladhina sa'idu fa bil jannati shine as-sa'ada abinda za su zamanto su'ada masu sa'ada da kudurta shi mayar da abin akida su wal amali bi da kuma aiki da abin wa kad jaa yazo kuma yazo a hadisi kun ga nan yace jaa ba da siga da tamridi ba an yi umaru bis salati li sab'i sinin manzala sallallahu alaihi yace su yara a dinga umartan su da sallah in suka isa har zuwa shekara 7 ila sab'i sinin zuwa shekara 7 din ya kasance har sun iya sallah sai yasa yace li sab'i sinin ai ila sab'i sinin daga yarintan su daga lokacin da suka fara takawa suna tafiya suka fara magana to kafin shekara 7 din ya kasance sun iya sallah a umarce su da sallah wa yudrabu alaiha li 20 daga shekara 7 din kuma zuwa 10 idan aka ga lokacin sallah yayi da kansu ba sa daukan buta su yi alwada su yi sallah to a fara zane su da bulala a musu duka wa yudrabu alaiha a musu duka akan sallah din li ashirin zuwa isan shekara 10 kaga din yarinta ne gaba daya wa yufarraqa bainahum fil mataji'i idan suka kai shekara 10 kuma ko kuma tun daga shekara 7 din zuwa 10 to a raba tsakanin mazan su da matan su fil madaji'i a shimfidu ya kasance inda yara kanana mata suke kwanciya daban inda yara kanana maza suke kwanciya daban tun daga shekara 7 din zuwa 10 saboda hana su koya musu kyamar cudanya maza da mata koya musu kyamar cudanya maza da mata irin manyan gidaje da zaka ga zamani ya kawo dinnan zaka ga daki daya yara kananan da matan da maza sai a ce dakin yara ne duk a tusa su kwana suna kwana in suka girma sai kage cewa mazan su ba sa kunyar cudanya da mata matan su ba sa kunyar cudanya da maza matan ma suna ganin mazan ma kamar mata ne yan uwansu mazan ma suna ga matan kamar mata ne yan uwansu sai kaga ba fasali abin irin manyan gidaje ba fasali a cudanye to saboda haka tun suna kanana za ana horar da su za ana musu training na kyamar cudanya tsakanin maza da mata din fakazalika yanbaghi an yu'allamu ma faradallahu ala al-ibadi haka nan yace wajibi ne anan yanbaghi yazo bi ma'ana yajibu ne haka nan yace wajibi ne an yu'allamu a karantar da su ma faradallahu ala al-ibadi abinda Allah ya faraltawa bayi min qawlin wa amalin na fada a harshe su karatun Qur'ani yawan zikiri yawan yi wa manzali sallallahu alaihi wasallam salati wa amalin hakanan na aiki na filfili ne azumi ne kabula bulughihim gabanin balagarsu liyati alaihimul bulughu saboda balagar ta zo musu wa kad tamakkana zalika min qulubihim wayannan abubuwan yace duka sun samu gindin zama gurbin zama a cikin zukatansu wa sakanat ilai anfusuhum zukatansu kuma sun nutsu da wannan abin sun nutsu sun karbi abin sun nutsu da abin wa anisat bima ya'maluna bihi min zalika jawarihum sannan gabobinsu sun yi sabo da abin da suke aikatawa na wayannan abubuwa din gabobin sun rigaya sun saba in azumi ne gabobin sun saba da azumi in sallah ne gabobin sun saba da sallah in karatun Qur'ani ne sun saba da karatun Qur'ani tun suna kanana sun saba haka ce anisa din shine sabo diddu na wahsha rashin sabo anisa ko suna cewa istikakin ma dan adam insan din daga anisa ne masu fadan wannan suna ganin hamza din da nunun da sinun din na insan wato usuli ne suke ganin shi da haka haka ce anis misali wanda zaka ka saba da shi kan nutsu da shi abinda ake nufi da wannan misali mutum ya fi nutsuwa da sabo da irin jinsinsa yanzu inda za ka hada jinnu da insu a gudaya a zahiri kuma insu sun san wayannan jinnu sun san wayannan insun ne dukansu ba wanda zai kwantar da hankalinsa in ma wani agun bai tashi ya gudu ba saboda menene jinsinsu daban-daban ne ko dabbobi ne za ka gani akuyoyi suye za ka ga sun fi nutsuwa da junansu suna mu'amala suna kiwo da ba inda za ka caku da raƙuma da akuyoyi za ka ga akuyoyin ba su da nutsuwa raƙuman ba su da nutsuwa wannan shi ake cewa al'unsu din nutsuwa da mutum da sabo da shi to saboda haka abinda suke aikatawa na wayannan abubuwan da ya fada din tun suna kanana to ya kasance sun nutsu da abin su saba da abin gabobin su ya nutsu da abin ya saba da abin damiri na ilaihi din da bihi din duk suna komawa zuwa ga zalika din ne waqad tamakkana zalika min qulubi wa sakanat ilayhi ay wa sakanat ila zalika anfusuhum wa anisar bima ya'maluna bihi ay wa anisar bima ya'maluna bi zalika min zalika jawarihum yana komawa zuwa wannan ne waqad faradallahu subhanahu wa ta'ala alqalbi amalan min al-i'tiqadi haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya faraltawa zuciya aiki na i'tiqadat min al-i'tiqadat na kuturtawa abubuwan da dole ne zuciyan ya yadda da su abubuwan su zamanto akidarsa akwai wayannan abubuwa sai dole ne zuciyarka ya imani da Allah dole ne zuciyarka ya imani da manzannin Allah dole ne zuciyarka ya imani da Qur'ani dole ne zuciyarka ya mutunta manzon Allah ya so manzon Allah ya so Allah dole ne zuciyarka ya mutunta matan manzon Allah haka dole zuciyarka ya mutunta ya girmama ya so ahalin gidan manzon Allah sahabban manzon Allah dole ne zuciyarka ya girmama malamai irin wayannan abubuwa su ne aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta wa zuciya kenan wa alal jawarihi zahirati amalan min at-ta'at haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faraltawa gabobi na zahiri aiki wannan aiki din min at-ta'ati na biyayya irin sallah azumi hajji kowanne da irin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faralta masa wa sa'fassilu laka ma sharattu laka yace zan kawo maka filla filla dalla dallan duk abinda na shartanta maka zikrahu ambatansa baban baban babi babi wanda muka ce babi 45 ne li yaqruba min fahmi mutaallimihi insha Allah ta'ala saboda nayi shi babi babin ne saboda ya kusanta daga fahimtar masu koyon littafi sai aka ce ma wannan babin sallah ne duk bayanin da aka kawo na sallah ne maimakon a ce wannan babin aka kawo bayanin sallah an kawo bayanin haji an kawo bayanin aure an kawo bayanin cinikayya an kawo magana bayanin gado sai ka rasa yaya za ka yi ka kwanciya ka rabe wannan da wannan ka tantance wannan da wannan to saboda haka yace ne shi babi babi saboda kowanne babi yafi kusanci da fahimtar mai koyansa ba tare da iskali ba yanzu mun gama babin sallah to za mu shiga babin azumi ba rikitarwa insha Allah ta'ala yace duk wannan yace zan ma tafsilin sa za maka filla filla da shin Allah subhanahu ta'ala yaso wa iyahu nastakhiru shi kadai ne Allah subhanahu wa ta'ala muke neman zabin sa muna istikhara yadda abin zai zo ya kasance mana na wallafa wannan littafi wa bihi nasta'inu shi kadai ne muke neman agaji da taimako a wajen sa saboda taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-qasra da abin da hakin sa ne ka kawo shi karshe in ka kawo shi farko to kana nufin abin shi kadai misali anan bai ce wa nastakhiruhu wa nasta'inu bihi ba yace wa iyahu nastakhiru sai ya kawo damirin farko shi kadai ne muke neman zabi a gun sa wa bihi shi kadai ne nasta'inu muke neman taimako a wajen sa wala haula babu wata dabara da muke da ita mu ko wata hila wala quwwata bamu da wani karfi da mu muke da shi illa billahi al-aliyyil azim banda Allah al-aliy wanda yake madaukaki al-azimi wanda yake da girma wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa shugaban mu muhammad sallallahu alaihi wasallam salati nabiyi annabinsa wa alihi da alayinsa wa sahbihi da sahabbansa, wa sallama kuma ya musu aminci, tasliman kathiran, aminci wanda yake mai yawa. Shi sayyidina din kun ga muna maganan wato risala tayi akalla tayi shekara 1015 a duniya, kuma shi mai risala yana gaya wa manzon Allah sayyiduna. Sai aka zo zamanin da wai bai halitta ka je da manzon Allah sayyidina ba, in ka ce masa sayyidina ka kai shi inda bai kai ba. Kaji wannan magana fa, ai iyayen wannan matsala an kururuta ta wuce, wai bid'a ce ka ce wa manzon Allah sayyidina. Kuma gashi hadisi sahihai a sahihul Bukhari da Muslim, ana sayyidun nas yawmal qiyamati, a wata riwaya ana sayyidu waladi bani adam, manzo da kansa yace shi sayyid ne, shugaba ne na mutane a lahira ma ba a duniya ba. Duk dan da Adam ya haifa shine shugaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kai ka zo ka ce wai bai, in an gaya manzo Allah wai sayyidina an kai shi inda bai kai ba, kaji fa mu Qur'ani ne fa yake gaya wa annabi ya ya sayyida wa sayyidan wa sayyidan wa rasulan wa nabiyyan min as-salihin. To ta yaya ba za ka tuhumi wannan mutumin da kin manzo Allah ba, da rashin sanin darajar manzo Allah ba? Annabi haya da nassin Qur'ani ya zama sayyidan, amma manzo Allah kar a gaya masa sayyidina. Wannan yana irin abubuwa ne da yake faruwa. Sai kuma idan aka ce al'ad ahlul baiti, kamar yadda yazo a cikin hadisin Zaid bin Arqam, family guda shida ne, duk wanda yake da nasaba da ɗayan wannan family guda shida, nasaba mutasili, nasaba ingantacce, ba shakku a kai, shi ake cewa sharifi, shine gidan manzo Allah din kansa. Shi manzo Allah nasabarsa ta yatsu ta bangaren Fatima, sayyida Fatima, ta bangaren sayyida Fatima kuma imma Hasani wa imma Husaini, bangarorin nan guda biyu. Shi kuma sayyidina Hasan, Hasani din sun fi yawa, saboda sayyidina Hasan yayi auratai ya dewa, har ana cewa hikimar yawan aurensa yana so ne zuriyar manzo Allah ta yadu duniya ta yi albarka, ba kawai auratai ya bari na sa rai haka yake. Shi yasa yana da yara ana cewa ya kai 40 da wani ko 50 da wani a wancan zamanin fa, a zamanin da ba a yawan haifuwa. To al-Husaini din kadan ne su a ciki, kadan ne sayyidina Husain bangaren sa kenan. Wannan gida na farko, gida na biyu gidan Hamza bin Abdul Muttalib, shi ma ya haifafa. Gida na uku gidan Abbas, shi ma ya haifafa, Abbas yawa. Sannan gida na hudu shine gidan sayyidina Ali, shi ma ya haifafa da yawa. Sannan gida na biyar shine gidan Ja'far bin Abi Talib, shi ma ya haifafa da yawa. Gida na shida gidan Aqil. Wayannan gidaje da families nan, idan mutun yana da nasaba da ɗayan wayannan gidajen, to shine ake ce mishi ahlul baiti. In an yi salati wa alihi to ya shiga ciki. Amma su ahlul baitin ba su hadu sun zaman tudai ba, cikin su akwai ahlul kisa'i. Wannan ahlul kisa'i din da nasabarsu da zuriyarsu sun fi sauran daraja. Ahlul kisa'i sayyida Fatima, sayyidina Hasan, sayyidina Husain da kuma sayyidina Ali, su hudun nan. To su wayannan a cikin wayanda muka ambata nan, to sun fi sauran daraja. Amma duk sunan ahlul baiti da hukuncin hana su zakka, hana su sadaka, haramcin cin zakka, haramcin cin duk wannan ya hukuncin ya hada su gaba daya. To shine wa alihi din kenan. Aka ce sahabbai kuma dukkan ahlul baiti din, dukkan su sahabban manzo Allah ne, saboda su sun hada abu guda biyu ne, su ahlul baiti ne, sannan ku su sahabban manzo Allah ne. Wayannan abubuwan da na fada, Hamza sahabin manzo Allah ne, Abbas sahabin manzo Allah ne, haka Ja'far, haka Aqil, haka sayyidina Ali, duk sahabbai ne. Sannan a hakan kuma su ahlul baiti ne, sun hada abu guda biyu ne. kamar yadda matan manzon Allah su masahaban manzon Allah ne, sannan kuma sun hada abu biyu su matan manzon Allah ne. Agan su kuma sahabbai din cikin su akwai sirikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan kasancewar su sahabbai ne su sirikai ne na manzon Allah, ko sun auri yayan manzon Allah auku ko manzon Allah ya auri yayan su. To saboda haka an ce sahabi din sahabin kara kara ne. Ta'arifin sa sahihi shine wanda yana mumini ya taba ganin manzon Allah ko a nesa ne, idan sa ya taba ganin manzon Allah ko a nesa ne, irin yara kanana wadanda suka hango manzon Allah a fatuwar Makka za su shiga cikin sahabbai. Saboda ganin manzon Allah din, idan Allah bai ga dama ba za ka ga manzon Allah ba. Da ya so ka zama sahabi ne ko a nesa ne, a nuna ma ka ga mai farin kayan nan, mai kore kayan nan, mai rike sandan nan, mai wanda yake kan tagon nan, to shine manzon Allah. To ka zama sahabi manzon Allah. Saboda haka suhuba din ta lugha daban, suhuba kuma istilahan shi ma daban. To saboda haka ne shi wannan wanda ya ga manzon Allah nan ba irin sa kwata-kwata, babu wani abin da ya kai ganin manzon Allah boro-boro a ido. Ta yadda za ka gane darajar sabon manzon Allah, hadisi ne sahihi a Bukhari da Muslim cewa idan ka ga manzon Allah mafarki, to komin bajima kafin ka rasu sai ka ga manzon Allah a zahiri. Kuma in ka ga manzon Allah mafarki, kai dan aljanna ne. So daya, idan mutumin da ya ga manzon Allah mafarki zai zama dan aljanna, mafarkin yana nuna alamar imaninsa ko Allah ya amince da aikinsa. To yaya wanda kuma ya ga manzon Allah boro-boro da idanunsa ba? Shi yasa Maulana Shi'amat Tijani Shehu Aliyu Harazimi cikin Jawahirul Ma'ani da ya tambaye shi sahabban manzon Allah harkan sahabbai da waliyyi, sai ya ce a'a. Yace Aliyu, a'a, duk inda ka ji muna magana akan sahabbai babba a kawo waliyyi ko kusa da su. Su sahabbai sun fi karfin a ce musu waliyyi. Duk abin da ka ji na ma bayani akan waliyyi fa ka san da babu sahabi a ciki. Yace bari in buga ma misali. Yace tsuntsu da ake ce makafa, tsuntsun da yafi kowanne tsuntsu tashi da tafiya, yace to tafiyansa da jadagin dina turuwa za su taba haduwa? Yace to ba su haɗu ba. Yace to jadagin din turuwan nan, yace to shine tafiyan waliyyai. Sannan tafiyan wannan tsuntsun, to shine tafiyan ma yace sahabi mafi kasa wanda duk sahabbai gaba ɗaya sun fi shi daraja. To ga gani ta yaya wannan abu zasa. Idan ka dauki waliyin da yafi kowanne waliyyai daraja, to ka dauko sahabin da kuma dukkan sahabbai sun fi shi daraja, shine last. Shi kuma wannan waliyin shine first. Idan ka hada su, kaman ka hada tsuntsun makaba da kuma tururuwa. Ta yaya tururuwa zai tarar da normal tsuntsu ma ya bi shi ya yi tafiya tare da shi ko ya tarar da shi, ba ma wannan tsuntsu ka ba. To saboda haka dole ne musulmai su san da darajar manzo Allah, haƙƙin manzo Allah, darajar ahlul baiti, haƙƙin ahlul baiti, darajar sahabban manzo Allah, darajar matan manzo Allah. Idan ba da wannan ba, ba zaman lafiya kwata-kwata. Amin da yasa ya zama to ba zaman lafiya ordinary musulmi. Haka ce qitalul sababul muslimi ko sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Zagin ordinary ne musulmai irin mu ordinary haka, aka aibanta mu, aka zage mu, zagin ya zama to fusuk, fasikanci ko kaba'iranci. To yaya kuma taba wani sahabi cikin sahabbai? Shi kuma fir'aunanci zai zamanto ko amananci zai zamanto? To saboda haka wannan shine bayani akan alaye da sahabbai. Shi kuma yi wa sahabbai salati asalin sa manzali sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abu Aufa salati Allahumma salli ala ali Allahumma salli ala ali Abi Aufa yace haka sannan Qur'ani yana cewa huwal ladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu damiri na alaikum din yana muhatabar sahabbai ne gaba daya da ahlul baitin da matan manzon da su sahabban da duk yake magana huwal ladhi yusalli alaikum sai yace wa malaikatuhu kamar yadda yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi huwal ladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu saboda haka kana kada ana jin rudanin cewa wai ba wa sahabban manzon Allah salati saboda duk riwayoyin da suka zo salati ibrahimiyya an ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ko wa ali muhammad to saboda haka wannan lafazin al din yakan yi daukan sahabban a ciki sai ka ce alim mutum ana nufin jama'an sa gaba daya misali qur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ba ashadd al'azab anan ba ana nufin misali fir'auna da mutanen gidansa bane ana nufin fir'auna da duk wanda suka goyi bayan sa suka yi duk yan wuta ne ba kawai fir'auna da yan gidansa family sa bane kowa ya san da wannan ma'ana to haka ne zaka ce alu muhammad yakan yi daukan wannan ma'ana cewa muhammad sallallahu alaihi wasallama da jama'an da suka yi imani da shi masu goyon bayan sa yana daukan wannan ma'ana idan ma an dauki riwayoyin salatu ibrahimiyya sun zo da Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ali muhammad aka bar wannan aya ta huwal ladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu dinnan za ta zama to hujjar jawazin yiwa sabon manzo Allah salati musamman ma shi manzo Allah kansa yayi wa wanda baya dangin sa salati Abu Aufa Allahumma salli ala ali Abi Aufa to zamu takaita nan insha Allah gobe zamu tashi a babi na farko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
na nace kamar sharifan kamar sharifi shi akwai sharifi da muta take taba take
wannan baya daga cikin sharatin shariftaka a ce wuta ya kasance baya cinka ana samun sharifi wuta tana cin sa shi yasa muka yi bayani cewa shariftaka din matsayi ne wasu suna cewa duk sharifin da kaga wuta ba ta cin sa yana da nasaba da ahlul kisa'i ne sharifi ne bangaren ahlul kisa'i zuriyar sayyidina ali ne ko zuriyar fatima zuriyar fatima kuma hasan ko husaini aka ce wa'annan su ne wuta ba ta cin su akwai sharifai wanda wuta za ta iya cin su ba ko bangaren abbas bangaren hamza ko ja'far ta abin da ya kama da wannan ba sharatin sa bane wannan amma yawancin su wuta ba ta cin su